بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله. بركة مجلسنا 20 من مجالس أمه لتفسير القرآن واندمكي أتكون وتر رمضان a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ka ba mu wannan gari tsari da kariya da albarka da aminci da sauran garuruwan musulmi. A yau zamu tashi a sabuwar sura, zamu tashi suratu Fussilat bi'idnillah. Amma kafin nan ga tambayoyi. A wannan ya addu'a yace Allah ya ƙara wa malin lafiya da imani, Allah ya ji ɗan hajiya, amin. Yace wanda lokacin sallah yayi bai tashi yayi sallah ba, saboda shi ya saba yin sallah a ƙarshen lokacinta. To mallam, idan ya mutu yana jiran sai ƙarshen lokacin ta za a tambaye shi wannan sallar, ko kuma ba shi da laifi? Wato a cikin addinin musulunci farillai sun kasu kashi biyu. Akwai abinda ake ce ma wajibun muwassa da wajibun mudayyaq. Wajibun muwassa shi ne wajibi wanda yake mai yarwan lokaci. Wajibun mudayyaq shi ne wajibi wanda yake mai takurarren lokaci. To ita sallah a farkon lokacinta har ya zuwa kafin lokacinta ya ƙare, da gwargwadon yanda za ka samu raka'a ɗaya naka kafin lokacin ya fita, to wannan lokaci wajibun muwassa ne. Amma daga lokacin da ya zamanto lokacinta ya kusan fita, abinda ya saura shi ne kawai gwargwadon ka samu raka'a ɗaya da ruku'unta, to ya zamanto wajibin mudayyaq. A lokacin nan ba ka da wani dalili, ba ka da uzuri in ka jinkirta ta har lokacin ya fita. Saboda haka idan mutum ajali ya zo masa a lokaci da yake wajibin muwassa ne, wato shi ne kamar a ƙarshen lokaci kafin gwargwadon lokacin da zai yi raka'a ɗaya, to in yayi yana da uzuri, saboda yana da daman yayi sallar a kowane lokaci ya so, domin shi ne ma'anar wajibin muwassa. Wato an yalwata maka lokacin, ko kai a farkon lokaci, ko a tsakiyar lokaci, ko a ƙarshen lokaci kafin ta shiga lokacin alwajibul mudayyaq. Duk da yake kayi ta a farkon lokaci shi ne yafi, saboda hadisin Ibn Mas'ud an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal, wani aiki ne yafi falala? Yace as-salatu liwaqtiha, sallah akan lokacinta. An fassara liwaqtiha kamar yadda yazo a wata riwaya, fi awwali waqtiha, a farkon lokacinta. To amma idan mutum ya jinkirta har zuwa ƙarshen lokaci, matsawar dai bai shiga lokaci da zai zamanto lokacin da ba shi da wani uzurin ya sake jinkiri ba, to babu laifi. Amma in ya faɗa alwajibul mudayyaq, lokacin da ya zamanto sauran kusan a ce sauran wato minti biyu rana ta zo, in sallah azhar ce rana ta zo daidai da tsawon mutum, ko kuma in sallar isha ce sauran minti biyu alfijir ya keto, bai tashi yayi sallar isha ba har mutuwa ta zo masa a wannan lokaci, to Allah zai tambaye shi akan ya tozarta sallah, ya bar sallah har lokacin ta ya tafi. Saboda haka a kula da wannan tafsil din. To shi yasa tsoron Allah da tsantseni da taka tsantsan shi ne ka gaggauta yin ibada a farkon lokacinta, ko da an ba ka yarwan lokaci. Haka misali hajji ma. Hajji ma wajibin muwassa ne, ba wajibin mudayyaq. Afwan, shi wannan alwajib al-tarafi walwajib al-fawq, shi ma wani taqsimi ne na wajibi. Wajibi ne amma an wajabta maka shi da ba da damar lokaci, har lokacin da za ka sami ikon yi. Ba daga zarar ka samu ba ne bai halatta kai jinkiri ba, a bisa ƙaulin da cewa shi hajji wajibun alal tarafi ne, saɓanin mazhabar malikiya da suka ce shi hajji wajibun alal faur. Saboda haka in daga ranar ka sami iko, in ka jinkirta hajji baka yi ba, in ka mutu zai zamanto cewar ka bar wajibi, domin ka sami iko amma baka yi ba. Saboda haka a kula da yanda a tartibin ayyukan ibada.
To mutanen da suke cewa sai an kira mu,
to ai waye mutanen da suke cewa sai an kira mu, to ina za ka san an kira ka? Ai kaga ba sanar da kai za a yi ba. Alhamdulillah da Allah ranma ya tambayi, waɗansu suna wannan kuskure suna da daman haji sai su ce to ai haji sai an kira ka ai kiran naka shine ka tafi kiran naka kenan ka amsa kiran kenan ka amsa kiran kenan in ka kama hanya amma kana da iko shi yasa sayyidina Umar yake cewa duk wanda ya sami iko kan ya haji bai yi ba to duk ɗaya ne in ya so ya mutu kirista ko ya mutu a yahuba yahudi wato kamar ya bar aikin musulmi kenan ba wai ya zama kirista ba wai ya fita daga musulunci ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa an kawo magana sayyidina Umar karkashin tafsirin fadin Allah ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadukum al-maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun min as-salihin ku wato ku batar daga abinda muka azurta ku tun kafin ajali ya zo ma dayan ku sai ya ce ya ubangiji na ka jinkirta ni ya zuwa ga wani ajali makusanci domin na samu mai sadaka na kasance cikin salihai Allah ya ce walan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah kuwa ba zai taba jinkirta ma wata rai ba yayin da ajalin ta yazo saboda haka akan wannan aka ce hajji ma yana cikin wannan in ka samu daman haji ka gaggauta yi sai dai in wani uzuri ne ya hana ka na shari'a kamar sha'anin lafiya ko in mace ce ya zamanto cewa a idda ta zo mata ko ta kaba ta zo mata a iddar kuma mijin bai bada izini ta tafiya ba ko kuma ta rasa muharrami ko ta rasa jama'a amintattu wanda za ta tafiya a cikin su to duk wannan amma duk wani na cikin istita yana cikin samun iko ita wannan za a yi hukunci akan ba ta sami iko ba amma wanda yake sharɗan samun iko sun cika a gare shi to bai halatta ya jinkirta ba a bisa abinda yake zahirin mazhabar Imam Malik na cewa alhajj wajibun alal fawr haji wajibi ne da gaggawa ba da jinkiri ba sabanin mazhabar Shafi'i da suka ce akwai rata akwai jinkiri mutum zai iya jinkirtawa to sannan yace menene hukuncin mutanen da ba su da aikin yi a masallacin nan sai bude Facebook da sauransu don wallahi malam akwai wani a kusa da ni kullum ko karatu ake shi zai kwanta ne kawai yayi ta kalle-kalle da hotunan mata musulmai da arna wasu ma suna nuna tsiraicinsu don Allah a yi musu nasiha abin Allah yana bata min rai to na farko in ka ga irin wannan kai kanka kai wa'azi don wajibi ne wanda ya ga munkari ya inkarinsa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi in lam yastati fa bil lisani to ba za ka face wayar ba dan baka da iko amma za ka yi ka canza shi bil lisani da harshen ka shine kace wani ka ji tsoron Allah ka rasa inda za ka ga abu wanda yake na haramun shi a cikin ɗakin Allah a cikin masallaci inda mala'iku suke sauka yayin da ya zamanto kana neman tuba kana neman addu'ar rahama daga mala'iku ka rinka kawo ma kanka tsinuwa daga gare su wal iyadu billah saboda haka a guji wannan musamman yanzu mutane za su shiga cikin itikafi mutane su waɗansu sun maida itikafi kamar wani biki ne wanda ake yi duk shekara saboda haka za a zo a haɗu ai bara muna tare ba na ma muna tare saboda haka an mayar da abun wajen wato a shaƙatawa da ɗebe warkewa da mutum ya gudu daga tsangwamar watakila da yake ciki ta wajen aiki ko ta gida ko makamancin wannan ba ibada ba to wanda duk suke yin wannan kuma su zamanto sun shigo cikin itikafi su shigo tare da shaydani dan duk wanda ya shigo da irin wannan ya shigo da shaydani ne cikin masallaci to kaga wannan ya janyo ma kansa rashin arziki sai ya zamanto maimakon ya samu alkhairi sai dai ya koma gida da sharri wal iyadu billah Allah ya kiyaye mu saboda haka waɗanda suka fitinu da wannan su tuba zuwa ga Allah su yaki da zuciyarsu kuma azumi abin da yake koyarwa kenan azumi yana koyar da habsun nafs mutum ya tsare ransa akan abin da ran baya so rai baya so ya ji yunwa rai baya so ya ji kishirwa kuma ya ce yana son shan ruwan ba zai iya sha ba yana son biyan buƙatar amma ba zai iya yi ba sha'awa ta rai ba ta son wannan ka tsare kanka akan wannan shine makarantar ramadan to idan ya zamanto a cikin ramadan din baka yi ma kanka wannan shirin ba to kaga baka samu fa'idar wannan karatu ba baka samu fa'idar wannan horo da Allah madaukakin sarki ya tsara mana ba mu ɗan al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka a tuba a koma ga Allah a dauki al'amarin da gaskiya tsakani da Allah a zauna lafiya da Allah to sannan wannan yace yana yi ma malam fatan alkhairi da alramma Allah ya ƙara yawan rai amin yace tambaya na to gaggagin ci ne yace tambaya ta anan ita ce akan zakar kolo ina da ƴan uwa sun kai kamar mutum 42 idan za su fitar sai a hada kudin a turo mun na saya nayi har da nawa da iyali na dan haka idan na fitar gaba daya zan iya bayar da nawa da na iyali na na bayar nasu kuma nayi amfani da shi dan nima ina bukata a gidana ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya ji kan hajja to zakar kolo wato zakar fidda kai kenan to wannan da wani yare ne
hausace wato
hausace
kolo zakar kolo ban taba jin ta ba
shi aka san shi aka sani ma aka san wannan zakar fidda kai ai da ilimi ya yi ma aka san da kai
to
amma dai
zakar to mu dai zakar fidda kai ita tafi shahara almuhim zakatul fitr ita ce abin nan ta larabci wato na'am shi an fahimci tambayar ai ƴan uwansa sun kai wajen mutum 40 za su tattaro zakar fidda kansu sai su kawo masa shi kuma zai fitar da tasa da ta iyalinsa to tambayar ka shine tasa da ta iyalinsa zai ba mu waɗansu mabukata amma tunda shi ma mabukaci ne idan su suka kawo masa tasu zai karba tunda shi ma yana da sifar talauci tunda yana da sifar talauci ya halatta zai iya karba miskini ne ba shi da abin da yake zai ci na shekara daya domin abin da ake nufi da miskini ne domin ita zakar da kai mutane marasa shi iri biyu ne akwai wanda yake ba shi da komai abin da zai ci yau ba shi da shi to wannan zakar da kai ba ta hau kansa ba amma duk wanda yake da rara akan abin da zai ci yau yau zai ci kuma akwai saura watakila gobe ma ya ci to in dai yana da shi na yau to akwai rara akan wannan ko da abincin gobe ne da ya ajiye to sai ya fitar da zakar fidda kai to wannan faqir kenan akwai miskini wanda yana da shi amma ba zai isa ya ajiye har na shekara ba yawa yawan mutane kenan musamman ƴan albashi to kaga wannan shi miskini ne za a iya bashi zakar fidda kai yana da shi kaga zai fitar da zakka tunda yana da sama da abin da yake da shi na yau ko wanda yake da sama da abin da zai fitar da shi na yau amma ba shi da wadatar da yake har shekara zai rinka ci to shi miskini ne amma ba fakiri bane zai fitar da zakka kuma za a iya bashi zakka tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tu'matun lil masakin ciyarwa ce ga miskinai saboda haka kaga shi sunan miskini ya hau kansa saboda haka shi wannan mai tambaya zai iya na wanda aka tattaro aka bashi zai iya ci halal malak ya halatta a gare shi dan shi ma miskini ne sannan kuma daga cikin wanda da yake da shi ya fitar bal in ma ba shi da shi sai wanda aka kawo masa wannan wanda aka kawo masa an mallaka masa in dai lokacin zakar fidda kan ba zai fita ba daga ciki sai ya dauka ya fitar da tasa zakar fidda kan sai dai in aka kawo masa ana yi a daren sallah in aka kawo masa a daren sallah ko aka kawo masa gab da za a fita sallah bayan sallar asuba kafin a fita sallar idi to kaga a lokacin nan in bai yi gaggawa ya fitar da tasa ba daga cikin wannan kaga ya rasa zakar fidda kai sai ta zamanto bashi kawai a kansa kuma abin da zai yi daga baya zai zamanto sadaka ce daga cikin sadaka amma ya rasa zakar fidda kai wallahu ta'ala
a wannan lokaci za a fitar ba kwana biyu kafin kwana biyu
ana fitar da ita kwana biyu ko uku kafin daren sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tura masu karban zakar fidda kai kwana biyu ko kwana uku kafin fitar watan Ramadan a wurare sanannu a Madina dan a rinka mutane suna kawo zakar fidda kansu suna bayarwa ana tattarawa a raba a ba mu mabukata daga 27 ne daga 27 daga 27 za a iya fara fitarwa 27 da 8 da 9 amma na'am a zakka ta ciyarwa aka ce ba kuɗi ake bayarwa ba bayan a fitar da zakka wannan kuma ba ta da alaƙa da zakatul fitr wai in bayan ka ba da zakkar kuma ka ɗan haɗa masa da abin da zai zamanto kuɗin cefa ne tunda an ce abinci ne za a bayar ɗanye wataƙila in masara ce da ɗan kuɗin ɓarzan masara ko wai kamar wannan a'a wannan in kai ko wani ihsani ne daga gare ka amma ba shi da alaka da zakatul fitr idan kace zaka alakanta shi da zakatul fitr zaka yi bid'a zaka yi bid'a saboda haka ka raba su saboda ga abin ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa wanda yace a bashi na da bukatar kudin ce kuma amma bai ce a hada masa da kudin miya ba haje ne saboda haka in kai ka kawo kai istidraki ga annabi sallallahu alaihi wasallam kace kamar ka gano wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai gano ba wala iyyaka billah ta haka bid'a take shiga cikin addini a kula to sai wannan tambaya ta karshe yace shi ma bayan addu'a yace mallam ina da kuɗi a hannun wani company a yanzu dai haka kamfanin baya aiki kuma kuɗi na yana hannun su ban san ranar fitowar su ba mallam kasancewar kuɗin suna da yawa zan iya fitar musu da zakka Allah ya saka da alkhairi wannan kuɗin bashi a bisa akwai sabani da yawa da malamu amma ni abinda nake fatawa akan sa shine abinda yake a masabar Malik rahmatullahi alai cewa wanda yake bin bashi babu zakka akan wannan bashin haske an biya shi idan aka biya sai ya fitar masa da zakkar shekara daya komai yawan shekarun da yayi a wajen wanda yake bin bashi komai yawan shekarun da yayi duk da yake akwai tafsil na kan cewar idan bashi ne wanda za a iya biyan ka koyaushe kawai kana bukata ne kawai ka ce ya kamata a biya min bashi na fa lokacin biya yayi daga wajen wanda yake da hali kuma zai iya biyan to wannan bashin ya zamanto kamar ajiya ne to a irin wannan zai zamanto kan cewa sai ka fitar masa da shi duk shekara amma in bashi ne wanda yake wanda zai fitar da shi bashi da hali ko kuma yana da halin amma mai taurin bashi ne ya ki biyan ka to wannan ba za ka rinka fitar masa da zakka ba a duk shekara sai ka jira sai lokacin da ya biya ka yana biyan ka sai ka fitar da zakka ta shekara daya wallahi ta'ala a'ala idan suna biya shine in wato in dai ka riga ka mallaki nisabi an fahimta in dai ka riga ka mallaki nisabi ka fitar da zakka to sai bashin naka aka gutsura maka shi ana biya maka da kadan kadan duk lokacin da aka biya maka wannan kadin din komai kankantar sa ka fitar da kashi 1 cikin 40 duk da bai kai nisabi ba saboda kai tuni ka riga ka kai ne nisabi ka riga ka samu wadata fitar da nisabi wannan karin dukiyar wata karin dukiya ne sama da nisabi saboda haka kamar yanda ka fitar tunda ka riga ka kai mai fitar da zakka to duk dukiyar da ta karu sama da nisabi din nan kana zuwa wajen ka sai ka fitar da zakkar ka baya kana bin mutum miliyan 5 alal misali sai ya tsuntsunka maka yau ya kawo maka 100,000 yana kawo 100,000 din nan sai ka fitar da 25,000 sai ka fitar da 2,500 ka bayar da ka yana gawo maka miliyan 1 ka fitar da 25,000 haka za ka rinka yi har komai tsawon shekarun da suka tsaya a wajensa wallahi ta'ala a'lam to kafin mu ji tilawar surar bari mu yi shimfida akan ita wannan sura suratu fussilat wadda haka aka ana ce mata hamim as-sajda amma an kira ta suratu fussilat musamman a wajen yawancin mutanen da suke wato yammaci mutanen maghrib sun shahara musamman mutanen tunis da maghrib sun shahara da ambatanta da suratu fussilat saboda abinda yake a farkon surar na kitabun fussilat ayatuhu fussilat ayatu wato sura mai fayyacewa surar da aka fayyace ta aka bayyana abinda ke cikin ta an kira ta kuma suratu hamim as-sajda kamar yanda Imam al-Bukhari a cikin kitabut tafsir haka ya kira ta da sunan hamim as-sajda saboda haka nan ma Imam at-Tirmidhi shi ma a cikin kitabut tafsir dinsa a cikin littafin sa Jami'ut Tirmidhi littafin sa na hadisi ya kira ta suratu hamim as-sajda abinda sa suka ce mata suratu hamim as-sajda ita ce kadai a cikin surorin hamim guda 7 da take da ayar da ake yin sujada in an karanta ta tana da ayar sujada ko kamar yanda muka sani wa min ayatihi al-layli wan nahar wa shamsu wal qamar la tasjudu li shamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna sai ayi sujada a wajen to ita ce kadai take da ayar da ake yi mata sujada shi yasa sai waɗannan malaman hadisi suka kira ta suratu Hamim As-Sajda. Sura ce da aka saukar da ita a Makka bisa ijma'in malaman tafsiri. Waɗansu suna kiranta da suratul Masabih. Suratul Masabih saboda abinda Allah ya ambata wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha wa hifdha. To sai suke kiranta da suratul Masabih. Waɗansu kuma suke ce mata suratul Aqwat saboda wa qaddara fiha aqwataha. Menene manufar abubuwan da wannan surar ta zo ta bayyana shi? Menene manufofin da ke cikin wannan sura? Wannan yana daga cikin ijtihadin da malaman tafsiri suke yi, ba abu ne wanda nafsi ya zo a kansu ba. Allah bai ce ga manufar wannan sura ba, haka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ga manufar wannan sura ba, haka ma ba a samu daga malaman tabi'ai ba su ce ga manufar wannan sura. Amma Allah madaukakin sarki ya ce afalam yadabbaru alqaul, dan me ba su yi zurfin tunani ba a cikin zancen, wato zancen alqur'ani. Kuma ya ce kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayati, to wani a cikin tadabbur, afala yatadabbaruna alqur'an, dan me za su yi ba sa tunani a cikin alqur'ani. To yana daga cikin tunanin da malaman tafsiri suke a cikin alqur'ani. Kun san malamai suna da tunani, zurfin tunani, wanda wannan tunanin da ake yi ibada ne. Ibada ne. Kun tuna da kissar Imam Shafi'i aiko? Imam Shafi'i ya zo ya ziyarci Imam Ahmad da daddare. Sai ya ce ma kuyanga ta kai masa ruwan alwala. Da asuba bayan Isha ta ajiye ruwan alwala, da asuba sai ta zo ta ga ruwan nan yanda yake haka yake. Bai yi alwala ba. Sai ta ce ma Imam Ahmad, wannan kana ta yabansa babban malaminka, kana ta yabansa, amma ga shi sallar dare ma bai tashi yayi ba, ruwan da nake masa na alwala yanda yake da daddare haka na same shi da safe. Shine sai Imam Ahmad abin ya kayatar da shi, yace to bari ku ji daga Imam Shafi'i. Sai ya tambaye shi, yace ga wannan kuyanga ta kawo ruwa na alwala, amma ba kai alwala ba, ruwan yanda yake haka aka mayar da shi. Sai yace ai tunda na kwanta bayan sallar Isha, na daga kaina nake zurfin tunani a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ya Aba Umair ma fa'ala Nughayr, ya kai wannan yaro Abu Umair mai dan tsuntsunka wannan dan kwi ba mai ake wannan dan beni, dan beninka me yayi ne cikin dare? Yace akan wannan hadisin sai da na fitar da mas'ala adadi kaza, tun bayan sallar Isha nake tunani akan wannan. Yasa sai ka wannan ibada ce, kaga ya bar qiyamul layl, ya bar sallah, ya tsaya akan wannan dan ya fitar da ilimi. To haka nan Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin rayuwar ma'abuta sani, cewar tunanin su ma da suke yi sallah ce, tunanin su da suke yi sallah ce. Imam Malik wataran yana zaune da Ibn Wahab, sai aka kira sallah, za a yi sallah azhar. Ibn Wahab almajinin sa sai tattara allunan da yake karantawa, zai tafi ya je nafila. Sai Imam Malik ya kalle shi yana mamaki, yace menene haka? Yace zan tashi ne nafila ne? Yace to ai abinda kake ciki na karatu a gaban malami ba koma bayan abinda ka tashi zaka yi bane na sallah, niyyar ta inganta. To ka zauna ka ci gaba da karatun kamar nafilar kake yi. To kun ga albarkar ilimi kenan. To saboda haka wannan fitar da manufofi na surori da malaman tafsiri suka yana daga cikin wannan zurfin tunani da suke yi a cikin abin da Allah ya saukar don su gano fa'idoji. To daga ciki a takaice zan fitar mana da abin da Sheikh Muhammadu Tahir Ibn Ashur rahmatullahi alayhi, ɗaya daga cikin manyan malaman wannan karnin wanda tafsirinsa shahararre ne, katon tafsiri at-tahrir wa tanwir, wanda nake yawan fa'idantuwa da shi wajen wannan darasi. Yana cewa manufofin wannan sura shine girmama sha'anin alqur'ani da ishara akan cewar ba za a iya kwaikwayar alqur'ani ba kuma za a iya kalubalantar alqur'ani ba, da kuma bayyana shiriyar da ke cikin alqur'ani, da kuma kan cewa shi alqur'ani tsararren littafi ne da ƙarya ba za ta iya zaike masa ba, ko ta gabansa ko ta bayansa, da kuma kan cewar an ƙarfafa wannan alqur'ani da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi zuwa ga annabawa gabaninsa sun yi shaida a gare shi, da kuma cewar mushrikai da suka fuskance shi
da bijirewa ga barin sa da kuma toshewar kunnuwan su kar masu saurare su kar shi kar su ji shi kan cewa waɗannan wailun wato tsananin azaba ya tabbata a gare su kuma haka har wa yau surar ta kunshi wato bata irin suka da mushrikai suke a cikin alqur'ani da tunasar da su da kan cewa shi fa alqur'anin in suka kula da yaran su da harshen su ya sauka dan haka ba su da wani uzuri akan rashin fahimtar sa akan rashin amfanuwa da shiriyar dake cikin sa da kuma tsoratar da mushrikai har wa yau da kuma kwabai da kuma yi musu kwadi akan cewa ya ake za su kafirta da Allah wanda yake shine mahaliccin sammai da kasa tare da bayanin yanda halittar sammai da kasa suke wato janyo hankalin su zuwa ga ayoyi da suke cikin sararin samaniya da kuma sassan bayan kasa kuma wannan sura ta kunshi gargadi da abin da akan abin da ya samu ga al'ummomi da suka gabata na azaba a nan duniya da kuma narko na azaban lahira da zai same su da kuma cewar wato gani da ji da jiki baki daya duk shaida ne ga mutum saboda haka ane maka gargadi cewa kana tafiya da masu shaida gare ka ne dan haka ka san irin aikin da za ka da kuma cewar a gargade su daga shaydanu da suke zayyana musu suke kawata musu miyagun abubuwa da cewa fa in suka bi waɗannan shaydanu to za su yi nadama ranar alkiyama akan biyayyar da suke musu a nan duniya dan haka aka kuma nuna su kuma waɗanda suke da imani su kuma aka sun wannan karama suke samu saboda karama suke samu daga Allah ta hanyar saukar mala'iku su ne musu bishara sannan wannan surar ta kunshi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ije munanan abubuwan da suke masa da yi musu shi kuma kyakkyawan abubuwa wannan zai sanya adawar da suke yi da suke yi gare shi sai kaga sun dawo kuma sun zo suna son sa da kuma umarni akan ya hakuri akan kaushin dabi'ar su kuma ya nemi tsarin Allah daga shaytan da kuma wannan ambaton wato dalilai akan kadaituwar Allah da halitta da kuma nuna dabi'ar dan adam na wato rakin sa da gajiyawar sa yayin da tsanani ya same shi da kuma mantawar sa da Allah yayin da ni'ima ta zo ta same shi duk waɗannan sune abubuwa da a kunshe surar ta kunsa sai mu karanta a ran bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
نعم الله يكي حاميم الله نمكي سني دا أبن دي يكي نفي دا ونا ونا يا دقا تشين الحروف المقطعة وانا تا اي دقا تشين سرور الحواميم wanda muka ji cewa daga cikin sirrinsu wato tsari ne da Allah madaukakin sarki yake yi da shi gabayinsa muminai saboda yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irshadi ya nusantar da sahabbai cewa a wajen yaki idan aka kawo musu hari cikin dare alamar su za su gane junan su shine su ce hamim la yunsaru to a cikin fadar wannan akwai kuma wato neman saukan nasara saboda haka hamim Allah ne ya san ma'anarta amma tana daga cikin sirrin alqur'ani wanda yake tabbatar da tsari daga Allah kamar yadda wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi isharar ga haka sannan Allah yake tanzilun minar rahmanir rahim saukarwa ne daga ubangiji mai rahama mai jin kai wato saukarwa ma'ana abin saukarwa ne wato alqur'ani abin saukarwa ne daga Allah arrahmanur rahim wato ba kwafarsa akai daga wani littafi ba ba aljanu ne suka zo suka rinka gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba wani boka ne wanda yake da wani ri'i wani aljanna ta da yake zuwa yake gaya masa ba saukarwa ce daga Allah wanda yake shine arrahmanur rahim saboda haka tabbatar da cewa alqur'ani daga Allah yake shine ya saukar da shi da wasitar jibril nazala bihi ruhul amin ala wa innahu latanzilu rabbil alamin shi alqur'ani saukarwa ne daga ubangijin talikai nazala bihi ruhul amin ar-ruhul amin mala'ika jibril shine ya saukar da shi mun sha bayyana yadda wahayi yake zuwa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran zai zo masa da sifar kamar ana buga anka akan dutse yace shine yafi tsanani a gare ni shine wani lokaci zaka ganshi a rana wanda take mai tsananin sanyi amma fuskar sa tayi ja yana gumi saboda nauyin abin da ake saukar masa wannan shine yafi kowanne tsanani yanda mala'ika zai zo masa da maganar to yadda sifar maganar take kamar yanda Allah ya sifanta kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta yadda mala'iku suke jin zancen Allah idza takallama Allah bil wahyi yace kana tasilsilatin ala safwan kamar dukan ankwa ne akan fa na dutse irin yadda zaka ji karfin sa to yace wannan wa kana ashadduhu alaihi shine yafi tsanani a gare ni wani lokaci kuma sai ya hura a cikin ransa wani lokaci kuma ya zo masa a sifar mutum sai ya gaya masa akwai kuma abinda ya karbe shi daga Allah mubasharatan kamar ayoyin karshen suratul baqara amanar rasul a jaran isra'il ya karbe su daga Allah mubasharatan saboda haka wannan shine sifar yadda alqur'ani yake sannan Allah yake minar rahmanir rahim wato daga ubangiji ne mai rahama mai jin kai ya ambaci sunayensa da suke nuna jin kansa ya zuwa ga bayinsa da sunayen da suka fi yawan aka fi yawan ambatansu wajen rahamar Allah dan a kowace sura ana bude ta da bismillahir rahmanir rahim ar-rahman wanda yake mai tsananin rahama wanda ta yalwaci dukkan komai sannan kuma ar-rahim mai rahama mai yawan gaske wanda amma ya kebance ta ga wanda ya so daga cikin bayinsa ita rahamar Allah ta wato shi alqur'ani daga wanda rahamarsa ta yalwace dukkan komai to saukar wannan ya nuna kan cewa alqur'ani wato saukar sa rahama ce daga Allah domin shine dalilin da yasa ake sanin Allah shine dalilin da yasa mutane zamu samu uzuri a gaban Allah cewar hakika Allah ya aiko da manzanni kuma mun ji mun bi ya zamanto shine dalilin samun tsiran mu yau kuma shine abinda zai rayar da zukatan mu babu abinda zai tsarkake dabi'ar mutum irin alqur'ani shi yasa Allah ya kira shi ar-ruh to kaga wannan dina daga cikin rahamar Allah shi yasa Allah ta'ala yace ul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un da falalar Allah da rahamarsa wato alqur'ani kenan fa bidhalika falyafrahu da wannan su yi farin ciki shi yafi bisa abinda suke tarawa kuma Allah ta'ala yace qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa shi alqur'ani lil ladina amanu ga mutane wanda suke imani shari'a ne da kuma waraka
والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم كمان ده زمان جني اكيد سوره saboda haka alqur'ani rahama ne ga mu'minai kuma saukarsa shi yasa Allah yace daga mai rahama mai jin kai kitabun wannan badal ne wato shi abin saukar wannan daga mai rahama mai jin kai kitabun shine littafi fussilat ayatuhu da aka rarrabe ayoyinsa an kira shi littafi saboda alqur'ani haka yake a lauhul mahfuz a rubuce yake a littafi sannan a hannun mala'iku ma haka yake a rubuce yake fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahhar littafi wanda yake tsararre babu mai taba shi sai tsarkaka shine wanda yake a hannun mala'iku shine a bid safara kirami fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bid safara wato shi alqur'ani yana cikin takaddu tsarkaka marfu'atin fi suhufin mukarrama a cikin takaddu masu daraja marfu'atin madaukaka mutahhara tsarkaka wanda aka tsarkake su bi aidi safara a hannun mala'iku masu kai komo kiramin barara masu daraja manazarta to hannunsu shi ma haka alqur'ani yake a rubuce yake to kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki masu rubutun alqur'ani kutabul wahyi irin su Zaid ibn Thabit su Muawiyah ibn Abi Sufyan in aya ta zo sai ce ku sa ta a surar da ake fadan kaza da kaza saboda haka tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake rubutun alqur'ani aka san cewa littafi zai zama kuma shi yasa bayan rasuwarsa aka tattara aka mayar da shi littafi mushaf yake wajen sayyidina Abubakar bayan rasuwarsa wajen sayyidina Umar bayan rasuwarsa yake wajen Hafsa sannan da kuma aka samu sassabani lokacin sayyidina Usman aka sanya aka rubuta shi aka yi kofi har guda takwas aka tsura shi sassa na duniyar musulmi a wancan lokaci dan a hadu akan qira'a akan wato harafi wanda yake guda daya tunda an saukar da shi a harufa guda bakwai ne ba wai harafi shine sassabawar qira'at ba dukkan qira'at din da ake harafi guda daya ne wanda aka saukar da alqur'ani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace an saukar da shi a harufa guda bakwai duk akan harafi guda daya muke to gashi nan Allah ya tsare shi kamar yanda ya alƙawari kuma yace fussilat ayatuhu an fayyace ayoyinsa at tafsil shine wato bayani abinda aka ike a dunkule ka rarrabe shi dalla dalla domin shine at tafsil daga nan ne ake samun alfasl alfasl kuma daga nan ne aka samu fasila wato a cikin nau'i masu wato nau'i a cikin wato kamar dabino kaga dabino daban-daban ne to kowanne daga cikin nau'in dabino fasila ne wato aka rarrabe alqur'ani aka fayyace shi aka bayyana shi wato an bayyana ayoyinsa qur'anan arabiya shine alqur'ani wato alqur'ani ma'ana abin karantawa abin yin tilawarsa a karanta shi a yi tilawarsa karatunsa shine ka karanta don ka san ma'anarsa tilawarsa ka karanta shi a matsayin littafin bauta a matsayin littafin zikiri a matsayin littafin ibada kamar yanda ahlul kitabi suke da littafi annabawansu suke karanta shi mu ma aka ba mu littafi su annabawansu ne suke karantawa amma mu kanmu ɗan al'umma muna karantawa to an ba shi alqur'an ne abin karantawa alqur'an daga qira'a yake arabiyan balarabi wato balarabi wannan kirari ne ga alqur'ani da cewa balarabi ne saboda lugar larabci yare ne harshe ne madaukaki harshe ne madaukaki wajen bayani shi yasa da yawa daga cikin kalmomin yarurruka aka dauko su daga harshen larabci ana cewa sulusun Hausa kalmomin larabci ne Swahili kuwa yafi sulusi ma kusan rabin Swahili larabci ne haka Urdu duk yarukan da musulunci ya je sun tasirantu da larabci kai hatta Latin wanda daga nan ne Turawa ake ce uwar turanci da Faransanci duk sun tabisantu da larabci kuma duk harsunan nan sun kawo ƙarshen su ba a sanin asalin su banda larabci shi larabci har yanzu yana nan saboda albarkacin alqur'ani
albarkacin alqur'ani larabci yana nan da sanin ka'idarsa to Allah ta'ala yace qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun ga mutane ma'abuta sani ga mutane ma'abuta ilimi wato shi an yi bayanin alqur'ani ga masu ilimi wato masu ilimi su ne suke fahimtar ayoyin alqur'ani su ne suke fahimtar karatun alqur'ani dan haka in kana so ka fahimci alqur'ani dole sai kai ilimi kamar inda Allah ta'ala yace wa nufassilu al-ayati liqaumi ya'lamu fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilu al-ayati liqaumi ya'lamu هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله إلا ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ينار بينا وجمتاني ما سئلني سوني سكي جانا القرآن كوكما لقوم يعلمون قرآني ني بلاربي جمتاني ما سسني واتو بلارب ما سسني su ne aka sanya dan saboda masu sani ne aka mayar da alqur'ani balarabi saboda haka ba a sanin alqur'ani sai an san larabci shine mabudin tafsirin alqur'ani duk mutumin da yake so ya tafsirin alqur'ani bai san larabci ba barna zai kuma musamman a cikin ilimin larabci kamar yanda shi ibn Ashur a muqaddimarsa ta suratul baqara yace akallan ilimin nan guda biyar na larabci na farko matnul lugha ilimin lugha har wato ma'anonin kalmomi inda ake da kalmomi da yawa kamar yadda Ibn Abbas yace bai san ma'anar fatir ba sai da ya duba larabar daji suna rigima da wani akan rijiya yana cewa ana faqartuha sannan ya gane meye ma'anar fatir kaga kenan akwai larabcin da ba za ka fahimce shi ba sai daga zancen larabawa kalmomin su me suke nufi da kalmomi saboda haka yace ilimi na farko matnul lugha ilimi na biyu at-tasrif farfu yadda kalma take cancanta gininta in ka gane kamar Allah yayi magana walaqad akhadna mithaqa bani isra'il ka gane mithaqa dinnan can kuma yace fashuddul wasaq me alaqar mithaq da wasaq ya akai mithaq ya koma wanne ne asalin sanin wannan a cikin larabci yana da dole sai ka san shi zaka san alqur'ani da kuma ilimin nahwu ya kalma take cancanzawa a ƙarshenta wato kasancewa yayin da Allah ya ce annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu ba ka ce wa rasulihi ba me yasa ba za ka ce wa rasulihi ba in ka ce wa rasulihi wato Allah ya barranta daga manzansa amma in ka ce wa rasuluhu shi ma manzo ya barranta daga mushrikai to kaga wanda bai san larabci ba sai ya kwaba sannan ilimin ma'ani ilimin gwanintar mazance ilimin ma'ani yaya me yasa Allah wani lokaci zai ce inna Allaha sami'un basir wani lokaci kuma yace inna Allaha huwa sami'ul basir me yasa Allah yace iyyaka na'budu kuma in Allah yace iyyaka na'budu zaka fassara shi kai muke bautawa zaka fassara shi a ce muna bauta maka in ka fassara shi muna bauta maka kai kuskure saboda larabawa in za su ce muna bauta maka za su ce na abuduka wannan ilimin ma'ani ne amma in za su ce kai kadai muke bautawa sai su ce iyyaka na'budu to ka san wannan ilimi ilimin ma'ani kenan sai kuma ilimin bayan ka san irin uslubin zance yaushe ne ake yin misali yaushe ne ake kinaya yaushe ne ake isti'ara wace iri ce tashbihi da Allah yake a cikin alqur'ani wani irin tashbihi ne Allah yake yi duk fahimtar wannan sai ka san larabci to wanda yake yaje ya karanta alfiyan nan ta ibn malik bai karanta ta ba dan ya san nahwu da sarf jawhara din nan ta balaga yake ya karanta ta balantana ya san ilimin ma'ani da ilimin bayan amma kuma yazo kaji dan yana takama cewa ya haddace alqur'ani zai shiga cikin sa yanda yake so ya ce shi ne zai bayyana wa mutane yanda za su ba alqur'ani ba tare da an koma ya zuwa ga abinda malaman hadisi su Bukhari da Muslim suka kawo ba sannan da za ka zo ka yi masa jarabawa akan alfiya ta Ibn Malik faduwa zai yi reras reras kuma idan yace ba haka bane ya je ai masa jarabawa to saboda haka bayanin alqur'ani li qaumin ya'lamu da mutane masu sani kuma yace bashiran wa nadhira mai bishara wannan mai bishara ba sifa bane suna ne wato daga cikin sunan alqur'ani bashir shi alqur'ani bashir ne wato mai bada labarin da zai faranta rai ga waɗanda suke aiki da shi wa nadhira mai gargadi shi ma wannan ba sifa bane tunda da sifa ne da zai ce mubashiran wa munzira sai ce bashiran wato daga cikin sunayen alqur'ani bashir kuma nadhir mai gargadi ga waɗanda suka saba masa to tare da duk wannan sifar na alqur'ani fa arada aktharuhu sai mafiya yawan su suka bijire suka ki imani da shi fahum la yasma'un dan haka ba sa sauraron sa da yawan su sai suka bijire wato suka yi inkarin sa ba za su yi tunanin sa ba dan haka ma ba ma sa sauraron sa wannan narko ne ga waɗanda suka bijire mu alqur'ani ba sa son su ji alqur'ani kaga mutun ya rayu zai iya zai sa yana yawo a cikin mota ko akan babur ya sa headphones kai ka dauka wani abin kirki yake ji nan ko yana tajin waƙe-waƙe ne yana tare da shaydan yana tajin waƙe-waƙe amma ba zai iya jin alqur'ani haka ba to irin wannan akwai tsoron kai ya zamanto cikin wanda suka bijire ma ya zamanto cikin wannan mafiya yawan da suka bijire ma alqur'ani dan haka ba ka sauraron sa ka saurari alqur'ani domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa da aka saukar masa wata ran yace ma abdullahi ibn mas'ud karanta min alqur'ani yace ya rasulullah kai zan karanta ma bayan kai aka saukar ma yace inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ina so in ji shi daga wani na saboda shi kansa jin alqur'ani ibada ne mabudin rahama ne mabudin rahama ne sauraron karatun alqur'ani ba wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in aka karanta alqur'ani kuyi kawai ku saurare shi dan a ji kanku kaga sauraron karatun alqur'ani mabudin samun rahamar Allah ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yace a karanta masa ya saurara to kaga Allah ya zargi waɗanda suke ba sa son su ji alqur'ani da cewa su ne suka bijire ma alqur'ani wa qalu qulubuna fi akinna kuma suka ce zukatanmu suna cikin rufi wato marufai wato an lillibe murafa wato zukatanmu an sa su a cikin wani koko ko wata ƙwariya ko wani daki aka lillibe zukatan yanda ma ba wani abu da zai shiga ciki wa mimma tad'u fi akinnatin mimma tad'una ilayhi daga inda kake kiran mu wato an rufe zukatanmu ba ma za mu fahimta ba wa fi azanina waqrun kuma a kunnuwanmu ma akwai wani nauyi da muka zamanto wato kurame ba za mu ji ba wato ba a shirye muke ma mu saurare ka ba mun rufe kunnanmu kamar yadda mutanen annabi Nuhu suka yi wa inni kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim fi sanya an yatsunsu a kunnuwansu wai ba ma za su ji to su kuma waɗannan suka ce an riga an sanya wani abu mai nauyi ya rufe kunnuwanmu wa min bainina wa bainika hijabun kuma ma tsakaninmu da kai akwai hijabi akwai shamaki ba ma za mu kyale ka ka zo wajen mu ba ballantana ka gaya mana fa'mal dan haka ka je kai aikinka innana amilun mu ma aikin mu zamu wato ka je kai tayi mu ma zamu yi abun mu na kafirci wannan haka suka yi to a cikin wannan akwai riwaya da tazo a cikin littafan hadisi musamman musnad al-bazzar da musnad na abu ya'al al-musili da musnad na imam ahmad da musnad na abd bin humayd amma siyakin bazzar zan kawo mana kamar yanda siyakin abu ya'al zan kawo mana kamar yanda ibnu kathir ya kawo su wato quraish suka hadu dan hada riwayoyin guda biyu wata ran quraish sun hadu suka ce ku nemi wanda yake yafi kowa sanin sihiri da bokanci da waƙoƙi wato na mutane da na aljinu a samu wanda kowa yafi kowa sani suka ce ai babu kamar aka ce ku same shi ya zo ya samu wannan mutumin wanda ya rarraba kanmu ya daddatsa al'amuranmu ya aibanta addininmu ya je ya yi masa magana domin ya ga me zai gaya masa wace amsa zai bashi sai suka ce ba mu san wanda zai je ba irin in ba Utba bin Rabi'a ba shikenan sai suka ce to kai ya Aba Walid ka je ka same shi yaje ya sami Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ya kai Muhammad wai kai ne kafi ko Abdullahi wato mahaifinsa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa komai ba sai ce kai ne kafi ko Abdul Muttalib sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa komai ba sai ya ci gaba ya ce to in dai kana rayawa kan cewa waɗannan sun fika to fa sun bauta ma gumakan da kake aibatawa in kuma kai kana riyawar kan cewa kai kafi su to gaya mana abin da zaka faɗa domin mu saurare ka domin wallahi mu ba mu taba ganin wani dan dangi da ya fito ya zo ma mutanansa da sharri da shu'umci da tsiya kamar yanda ka kawo mu mutananka ba ka raba taronmu ka wawwatsa al'amarinmu ka aibata addininmu ka kunyata mu a wajen larabawa har ma wato ana ta yaɗa labari cewa wani dan dabo mai sihiri ya taso a cikin Qurayshawa ko kuma ana cewa a cikin Qurayshawa akwai wani boka wallahi ba ma ganin misali dangane da tsakaninmu da kai kamar wanda take tana neman haihuwa ta tashi tana ihu kan cewa a kawo mata dauki to wato zaka kai mu ya zuwa ga mu dauki makami a tsakaninmu da junanmu muna har ya zamanto mun ƙara juna mun karkashe juna idan abin da kake take tare da kai bukata ce to kan mu tattara maka dukiya har ka zamanto kafi kowa wadata a cikin mu kafi kowa cikin Qurayshawa idan kuma bukatar mace ce za mu ta zabi dukkan wanda kake so cikin matan Qurayshi goma ma za mu aura ka maka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka gama sai yace na'am sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilun minar rahmanir rahim har sai da yake fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud to nan ne fa da yaji wannan maganar sai ya kama bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kama bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinkai masa magiya da zumunci yace dan Allah ka bari yana masa magiya sai ya koma gida ya ki fitowa wajen Qurayshi ya boye kansa ya tsare kansa to Abu Jahal da ya san ga ambasada bai zo ya bada rahoto ba da yake shine shugaban kafirci sai yace ko Quraysh wallahi Utba ba abinda muke gani face shi ma yayi tawaya ya bi Muhammadu abincin da ake ci a wajensa shine ya kayatar da shi yaje ya ci abincinsa talauci ne ya same shi saboda haka yaje abinci mai dadi sai ya sanya shi ya shiga addinin sa dan haka muje mu same shi muje mu jajanta masa sai suka zo sai Abu Jahal yace ya Utba me hana ka ne ka zo wajen mu ba mu ga abin da ya hana ka ba sai dai face kai ma ka bi addinin Muhammadu saboda abincinka shine abincinsa ya kayatar da kai to in dai bukata ce ta taso maka to zamu tattara kudi mu baka daga cikin dukiyar mu abinda zai saka wadata ba sai kana zuwa kana cin abincin Muhammadu ba sai Utba ya fushi ya rantse da Allah yace wallahi ba zai sake mu Annabi Muhammad magana ba har abada yace wallahi kun sani ni ne na fi kowa kudi cikin Qurayshawa amma nazo masa na gaya masa abinda kuka faɗa na kissar sai ya mun jawabi da magana wallahi maganar sa ba waka bace wallahi maganar nan ba bokanci bace wallahi maganar nan ba sihiri bace ya karanta sura hayya zuwa da inda yace fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqata 'adin wa thamud mithla sa'iqati 'adin wa thamud yace sai na kama bakinsa nayi masa magiya ina hada shi da zumunci ya kama bakinsa yace kuma kun sani Muhammadu in ya fadi magana baya ƙarya sai na ji tsoron cewar a lokacin nan azaba za ta sauka to wannan shine yake da suka faɗi wannan to kun ga wannan surar da ita ta bude kun ga yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi da ita ga waɗanda Allah madaukakin sarki yake faɗa da cewa fa'aradu aktharuhum fahum la yasma'un da duk wannan maganar da suke faɗa amma da aka gaya musu ga yanda halinsu ya kasance dangane da Alkur'ani to bari mu ji insha Allah daga darasin gobe kuma me Allah yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu raddi da shi Allah madaukakin sarki ta haskaka zukatanmu da hasken alqur'ani subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk karfine ko makarfi makarfi ne ko karfi ba makarfi ba makarfi ne wannan makarfi ne
wallahi
a kafin ni addu'a kusan jama'a yau ne daren yau ne 20 ga watan Ramadan kuma da faduwar ranar wannan rana wannan yammaci da faduwar rana mun gama goman tsakiya daga nan zamu shiga goman karshe saboda haka daga faduwar rana mun shiga daren 21 wanda yana ɗaya daga cikin dararen da ake kaunar ya zama to daren Lailatul Qadr daga faduwar rana hukuncin dare yake shiga saboda haka tun daga sallar magruba ake neman alkhairin daren Lailatul Qadr dan haka a yau mu ma in Allah ya yarda zamu fara a sallar tahajjud tare da tarawu a duk shekara muna bayani akan babu wani abin so sarai ko bid'a akan maimaita sallar dare bayan an yi sallar tarawu wanda shine ake ce masa at-ta'aqib wanda ya shahara a cikin tabi'ai wanda hatta ma an samu daga cikin sahabbai kamar Anas ibn Malik wanda suke magana akan yin at-ta'aqib shine bayan an yi sallah mutane sun koma gida sannan kuma a fito a zo a sake yin wata sallar daga dare a cikin Ramadan sun kasance suna yin wannan shi yasa ne a haramaini tare da yawan ilimi da yawan malamai da kokarin malaman su wajen kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yayi inkarin abin da suka zo suka samu ana yi a haramin Makka da Madina da bayan an yi tarawih sai a yi tahajjud abinda kawai suke gyara akai kusan lokacin muna can ma ina ganin yau kusan wajen shekara kusan 30 kenan da Sheikh Bin Baz rahmatullahi alaihi yayi fatawa cewa yadda da ake yin shafa'i da wuturi lokacin tarawih a sake shafa'i da wuturi lokacin tahajjud sai suka ce a rinka shafa'i da wuturi a lokacin tahajjudi kawai a daina yi bayan tarawih saboda yawanci waɗanda suke zuwa tarawih su ne suke dawowa su yi tahajjud saboda haka in aka yi wuturin har sau biyu sai ya zama to sun yi wuturi sau biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wutrani fi layla ba a wuturi biyu cikin dare to haka ba su yi inkarin zuwa a dawo din ba saboda sun san nusus na sunna amma yanzu akwai masu karamin sani wanda yake kukumi ne wanda sun san kaɗan ba su san da yawa ba domin da sun san da yawa sun karanta asar na magabata ba za su yi ƙarfin hali har su je suna inkari ga manyan malaman su ba domin waɗannan waɗanda ma suke karatu a wajen Sheikh Bin Baz ba su gan su ba ballantana ma a ce sun yi karatu a wajen irin su Sheikh Bin Baz waɗanda su ne ma suka yi ta haƙiƙin littafan da ake karantawa mutum yake takamantan cewa ya karanta hadisai bayan hadisan da mutum ya karanta ba su fi cikon cokali ba amma da su yake so ya ruguza abinda wato malamai suka tabbatar magabata waɗanda suka yi la'akari da nusus daban-daban wanda daga ciki har da asar daga sahabbai da kuma tabi'ai da tabi'ut tabi'i saboda haka za mu yi ba kuma ma shakka akan cewa muna kan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake ganin bid'a ne to shikenan ya je ya dauki wannan ita bid'a ce tasa shi a wajensa bid'a ce amma inkarin sa ba zai samu daina ba saboda ba da jahilci muke ba da san rai muke bi ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce qul inni ala bayyinatin min rabbi ni ina kan hujja daga ubangiji na muna kan hujja daga Allah mun san abinda muke yi muna da hujjar mu wanda kuma yake so ya san mecece hujjar ya duba karatukan da aka yi mun yi bayani isasshe da hujjoji gamsassu da muka bayyana saboda haka daga yau insha Allah zamu fara tahajjud tarawih zamu ci gaba da ita ba zamu shafa'i da wutri ba kuma zamu yi kokari insha Allah a cikin tarawih din daga yau maimakon izifi bibiyu da muke karantawa zamu koma karatun izifi uku uku domin ya dace da daren 27 ni sauka a daren 27 wanda a ranar ita kuma sai ni izifi hudu sai zamanto mun yi sauka a daren 27 wanda ɗaya daga cikin dararen da ake kaunar daren Lailatul Qadr ne kuma gashi yayin da duk aka yi saukar Al-Qur'ani akwai addu'a mustajaba a ce wannan addu'a ta fado a cikin daren da ake kauna daren Lailatul Qadr ne wannan shine kaunar mu kamar yanda kuma zamu fara tahajjud karfe 12 da rabi kuma kamar yanda muka saba duk daren mara zamu karanta izifi 7 duk daren cika zamu karanta izifi 6 yadda zai zamanto daren 29 mun yi sauka shi ma ɗaya daga cikin dararen da suke na wutri da ake tsoron daren Lailatul Qadr wannan haka muke yi wannan ita ce niyyar mu wannan shine kokarin mu kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaba Allah madaukakin sarki ya karba sannan ƴan uwa waɗanda suka shigo itikafi yau ne ake shigowa itikafi waɗansu ma sun shigo tun safe amma waɗanda duk za su yi goman ƙarshe to haƙƙinsu su shigo kafin faɗuwar rana domin shi ne zai zamanto sun samu daren domin daga dare ake lissafi idan dare ya wuce to ba su samu kwana goma ba ba su samu darare goma ba in rana ta faɗi in sai bayan faɗuwar rana suka shigo to duk wanda suka shigo itikafi su kula itikafi idan mutum ya aikata kabira daga cikin kaba'ir ya lalace in mutum ya aikata kabira daga cikin kaba'ir ya lalace yana zaune ne kai cikin masallaci yana ya hana kansa kwana a gida yana kwana a masallaci amma ba shi da itikafi saboda haka a guji aikata kabira ƙarya din nan idan kai itikafin ka ya ɓaci cin namun mutane idan kai itikafin ka ya ɓaci ka je ka rinka kallon mata haramun ka tsaya kai ta kallon mata na haramun har ya kai ka zuwa ga wato inzali inda rana ne azumin ka ya ɓaci kuma za ka yi 60 kuma itikafin ka ya ɓaci saboda haka a guji hirace-hirace musamman da yawa samari ne da 'yan mata a guji hirace-hirace da zance-zancen soyayya a cikin masallaci ku lura da alfarman masallaci ba ku ne kaɗai kuna da waɗanda yake mutanen kirki ne suna zaune tare da ku a cikin masallaci akwai wanda yake tun sallar asuba ba itikafi suke ba tun sallar asuba idan suka zo qur'ani kawai suke karantawa ba ruwansu da kowa ba ruwansu da komai akwai shi ku zo kuna abubuwa da zai cutar da waɗannan bayin Allah to ba fa waɗannan ne kaɗai a masallaci ba akwai mala'iku masallaci cike suke da mala'ikun Allah to da ku ji kunyar su in ba ku ji kunyar kanku ba ku ji kunyar Allah ba ku ji kunyar bayin Allah da suke zaune tare da ku kuma ku yi tunani akwai bayin Allah da ba ku ganin su ma suna zaune tare da ku saboda haka a kula an yi ta kawo kuka akan rashin tarbiya da ake yi lokacin itikafi mutane sun sha turo min taxi suna cewa a ɗauki mataki musamman 'yan ummu mata bara har dambe aka yi a cikin masallacin tsakanin masu itikafi aka jijji ma juna ciwo wai kuma a cikin masu itikafi duk wanda ke irin wannan za mu kore ta kuma muna da haƙƙin mu fitar da ita daga cikin masallacin saboda cutarwa ce domin masallaci akwai hukuma a abin ce za mu zane ta ba za a kore ta ne za ta fita haka ma duk kuma namiji ne an zo an yi itikafi a nan waɗansu har da ƙoƙarin amfani da makami saboda haka akwai 'yan uwa 'yan hizba za su sa ido a ba su haɗin kai akwai mata suna 'yan hizba da za su sa ido a ba su haɗin kai to su kuma 'yan hizba su kula faƙula lahu ƙaulan layyina gaya masa magana mai taushi, a tausasa magana. Waɗanda suka zo itikafi, duk wanda ya zo masallaci bakon Allah ne, wanda suka zo itikafi ibada suka zo bakin Allah ne. Saboda haka ku tausasa musu magana wajen yadda suke yi, yadda za su, ko yadda za su, in sun yi ba daidai ba, yadda za ku gyara musu. Kada ku kausasa musu magana, su ba ahalin a kausasa musu magana bane. Wanda yake yayi abu wanda yake ba daidai ba, in kun yi masa magana, abin ya fi ƙarfin ku, ku ɗaukaka zuwa hukumar masallaci. Ai, akwai shugabanci a masallaci, kuma za a ɗauki mataki a kansa. Kar ku ce ku za ku zartar da hukunci a kanka, wanda wannan har ya bayu ya zuwa ka ga ana rigima tsakanin ɗan hizba ko ƴar hizba da mai itikafi. Kuma ya zamanto ku ne sanadiyar ɓacin itikafin mai itikafi, ya zamanto kun cuce shi, kuma kun zalunce shi, kuma Allah yana gaggauta uquba akan azzalimi. Saboda haka a kula ƴan uwa ƴan hizba. Allah ya saka muku da alkhairi akan abin da kuke yi, amma dole ku kula, amana ce dole ku kiyaye ta. Amma babban nauyin yana kan waɗanda suka shigo itikafi. Kuma akwai daga cikin bayin Allah waɗanda suka ɗauki nauyi, bankin ja'iz Allah ya saka musu da alkhairi, sun ɗauki nauyin abincin sahur na mutum 300 a masu itikafi a goman ƙarshe baki ɗaya. Sun ɗauki nauyin abincin mutum 300 a mutanen da suka yi rubuta za su yi itikafi mutum 520 ne, wanda aka yi musu, wanda aka yi musu rijista. To mun san kuma akwai wanda ba ɗan rijista ba, wanda su ba itikafi, waɗansu ba itikafi suke ba, amma in aka sha ruwa zan tsaya a yi tarawih da su, zan tsaya a yi tahajjud da su, za su tsaya a yi sahur da su, za su tsaya a yi sallah asuba da su, sannan su tafi gida. Sun yi ɗan ƙaramin itikafi, itikafin Shafi'iyya. To su ma mun san kun ga adadin 300 ba zai wadatar ba. Saboda haka waɗanda suke da daman, akwai waɗanda suke masu itikafi, in za a kawo musu abinci, ta'amul wahid yafi ithnain, abincin mutum ɗaya zai ishi mutum biyu. Saboda haka in za a kawo maka abinci daga gida, kar ka ce naka kawai, ka tuna da ƴan sauran itikafi wanda za ku ciyayya tare, sai ya zamanto abinda aka yi na sadaka ya game waɗanda aka ba su, da sauran kuma wanda ba su samu ba, wataƙila za su so ta nan. Waɗansu kuma wanda suke da niyyar kan cewa za su ɗauki nauyin sauran, to kofa a buɗe take, Allah ya karɓa. Da iftar ɗin da abinda ya sa ba mu ce buɗe baki ba, saboda buɗe baki alhamdulillahi akwai bayin Allah Alhaji Mustapha Amasko da chairman mai kawo mana diesel, da kuma daga Alhaji Aliko Alibe Beji da Alhaji Aminu Goranyo na Abuja. Waɗannan ga gwamnati ma ƙarƙashin da sunan mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf, duk ana kawo abincin buɗe baki, ana samu ba kawai na masallaci ba, har masu zuwa su yi guziri su tafi da shi gida ma alhamdulillahi ana samu. Allah ya saka mu duk waɗannan da alkhairi. Sauran na sahur ɗin shi ma Allah ya muna fata waɗansu bayan Allah za su kawo, domin a samu isasshe, a samu wadatacce alhamdulillah. Allah maɗaukakin sarki ka amsa addu'o'inmu. To kuma wasiya ta ƙarshe jama'a, ɗaya daga cikin muhimman abubuwa a lailatul qadr shine addu'a. Domin Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, idan Allah ya sa na dace na gadaran lailatul qadr me zan ce? Yace ki ce allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kaga bai ce mata ki tashi ki sallah ba, ko ki tashi ki istighfari, ko ki tashi ki tasbihi, ko ki tashi ki karatun alqur'ani, sai a gaya mata addu'a. Saboda addu'a ita ce muhimmin abu a cikin daren lailatul qadr, a cikin daren da ake tsammanin lailatul qadr ne. Saboda haka ko a cikin sallah ne, kar a yi sake da wuraren addu'a a cikin sallah. Lokacin sujada, tsakanin sujada biyu da bayan tahiya da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin sallama, a kula da yin addu'a sosai, a musamman irin halin da muke ciki ɗaiɗaikun mu da kuma ƙasar mu baki ɗaya. Na banji ba. A'a,
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anni ai haka yake koya ma Aisha amma yanda muke fada wajen kunuti muna cewa fa'fu anna yanzu kai kana liman Alhaji Sa'idu in ka tashi mutane kana addu'a suna cewa amin sai ka ce Allah ta yi min afwa ko kuma duk mu ce amin mu fa ai duk wanda ya limanci mutane ya jagoranci mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda yayi mutane limanci sai ya kebanta kansa da addu'a banda su to ya haince su saboda haka in ka rinka cewa fa'afu anni a cikin kunuti to an san cewa har yanzu da sauranka a cikin limanci ai sai ka ce fa'afu anna kai mana afwa to yayin nan kaga kowa sai ya ji dadi ya ce amin domin hadda shi a ciki eh amma wanda akwai wata riwaya da ta zo amma gaskiya ni bana ganin ingancin ta ta ƙara karimun innaka afuwun karimun fa'fu anni a cikin Tirmidhi ta zo amma ni bana ganin ingancin ta saboda ziyadatul lafza ce babu laifi idan mutum yayi amma ita shi sigar addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ka tsaya akan ta saboda akwai albarka a cikin lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallam so da haka abinda bai inganta ba ko abinda kuma ingancin sa bai tabbata ba gara a bashi a tsaya akan wanda yake tabbata haka yake ya inganta shine Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wa fa'fu anna amin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله منا روكنك كأمس أدعو إمو الله ونن قومن كرشيد ذا مشجيس الله كبام موافقة دا يردك الله كسام داتي دا سامي يردك دا سامي انتا وكا دا قوتا دا سامي غافرك الله كسام داتي دا درن ليلة القدر الله كسان يامو تكين مربوتا الله كسان يامو أتكين وأن دا تكي كربانسو الله كسان يامو تكين وأن دا تكي ربوتا موسى أذكي دا هر أبدا بزاس تابي بيا رب العالمين الله كتك أمو كتك أمو غبا تمو أبقي مقب تمو ننجر مكر في انتا أدتم فرمس جيا na roƙonka Allah ka ije wannan bala'i Allah kai maganin waɗannan asharare Allah kai mana maganin waɗannan mabarnata waɗannan mutane sun yi barna ya rabbal alamin kai ne kake da iko akan su ba mu da iko akan su ba mu da ƙarfi akan su Allah ka isar mana sharrin su Allah ka isar mana zaluncin su Allah sun farma bayinka yayin da suke cikin bautarka Allah muna tawassuli da wannan bauta da muke yi da Allah mun arhunka Allah ka ije mana sharrin su Allah ka saukar musu da bala'in da ya dace da sharrin da suke yi Allah ka saukar musu da azabarka Allah ka jefa razani a cikin dukatun su Allah ka saba tsakanin su Allah ka sanya tsananin su ya zamanto tsakankanin su Allah ka jefa rigima a tsakankanin su ka karkashe junan su ka saukar da bala'i akan su Allah ka saukar da rundunoninka daga sama akan su Allah ka girgizar da ƙasa a ƙarƙashin su Allah ka ije wannan sharri da suke yi Allah hakika basu ganin ba sa ganin alfarmarka ba sa ganin alfarmar ibadarka ba sa ganin alfarmar shari'arka ba sa ganin alfarmar jinin da ka tsarkake shi baka ganin alfarkar baka ganin alfarmar bayinka Allah muna kai kukan mu ya zuwa gare ka Allah ka isar mana sharrin su Allah ka isar mana sharrin su Allah fitina kuma da tabarki a kasashen gabas ta tsakiya Allah ka isar Allah ka ije ta Allah kai mana maganin sharrin Isra'ila Allah kai mana maganin sharrin ta da sharrin masu taimakonta da waɗanda suke tare da ita da waɗanda suke agaza mata da waɗanda suke rundunoninta Allah kai mana maganin sharrin su Allah ka dakusar da kai kunshi Allah ka ba mu nasara akan dukkan makiya addinin ka Allah ka sanya mu cikin masu taimakon addinin ka Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka tsare mu da tsarinka Allah garuruwan mu Allah ka sanya su zamanto amintattu masu nutsuwa masu yalwar arziki masu wadata Allah ka sanya albarka a wannan ƙasa ta mu Allah ka shige shi wa gabanin mu Allah ka yi riko da hannun su Allah ka shiryar da su ya zuwa ga kyautata rayuwar al'umma Allah muna roƙonka ka sanya mana shugabanni na kirki akan mu yayin zabe Allah ka ba mu shugabanni na alkhairi kar ka ba mu shararren shugabanni ya rabbul alamin Allah ka karba addu'o'in mu Allah ka sanya mu a cikin ƴantattunka daga wuta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين